حياتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مال الله. الحمد لله. ne turo ka ko kai za kanka sai kake so ka shiga ba kila da ka maka akai ba ba matsa maka akai ba da zabin ka da yarda to masha Allah zan fadi kalmar abin da na fada ka fada tare da ni ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi to masha Allah to ka zama musulmi da yanzu da wani addini kake yi da kana christianity to a kiristanci ana cewa annabi isa dan Allah ne ko a kira shi Allah ko a kira shi Allah da to a musulunci mun yarda annabi isa annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi kuma an haife shi haihuwa ta mu'jiza amma shi ma bawan Allah ne kamar sauran halittu ba Allah bane shi manzon Allah ne bawan Allah ne kai da wannan to alhamdulillah da sunanka dan juma to kana so ka ci gaba da dan juma ko za ka canza suna ha kana san bilal masha Allah Allah ka karbi kalmar tauhidi da gaske to masha Allah to bilal Allah ya maka albarka kuma Allah subhanahu wataala ya sa ka zanto mai amfani a cikin wannan addini ka amfani al'ummar ka ka amfani danginka a yanzu zaka je kai wanka ka dawo a ci gaba da ibada tare da kai kuma ka samu inda zaka koyi addini wanda shi musulunci koyon sa ake ba wai ana kallon abin da musulmi suke yi ba wani abu ba daidai suke yi ba yawwa sai ka koya ka ga ya ake Allah ya maka albarka tafsirin aya ta 27 zuwa ta 28 insha Allah kafin mu shiga karatu muna marabtar bakin mu da suka zo daga Katsina muna musu maraba akwai Malam Adam Husaini shine jagorar tafiyar ɗaya daga cikin malamai na jihar Katsina da duk shekara sun saba kawo mana ziyara wannan majalisi akwai Malam Mustafa Modibbo akwai Malam Aminu akwai Malam Abdullahi akwai Malam Muhammad Sani dukkan ku muna muku maraba kuma muna fatan yadda kuka zo nan lafiya Allah subhanahu wataala ya maida ku gida lafiya Allah ya sa muku wannan tattaki a cikin mizanin ku na alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba ku lada kuma ya maida ku gida lafiya Allah ya karbi wannan aiki naku muna godiya kwarai kafin mu shiga akwai tambayar da zamu ansa wannan yana tambaya ne yake cewa mace ce ina tsammani take tambaya take cewa ni ce afuwan namiji ne yace ni ne nace insha Allah wallahi ba zan yi abu kaza ba to yanzu insha Allah din da dai za ta katange ni daga kafara na'am idan mutum yace zai yi abu kaza ya hada da insha Allah ko yace ba zai yi abu kaza ba kuma ya hada da insha Allah to idan abin nan ya zo bai faru ba yace zai yi kuma sai yayi ko yace ba zai yi ba kuma sai yayi yace zai yi sai ba zai kai bai yi ba to wannan insha Allah din za ta yi masa amfani ba zai yi kafara ba tunda yace wallahi gobe zan je kasuwa ba insha Allah ya hada fadarsa da insha Allah ci wallahi gobe zan je kasuwa ba insha Allah sai kuma ya ga bukatar dole je kasuwar nan to tunda ya riga ya ce insha Allah sai ya tafi kasuwar wannan ba zai zama ya karye rantsuwarsa ba tunda daman cewa insha Allah don haka babu kafara akan sa babu kafara akan sa amma da sharadin ya fadi insha Allah din tare da rantsuwar ko dai ya faɗi ta kafin rantsuwar ko bayan rantsuwar ce in sha Allah wallahi bazan je kasuwa ba ko ce wallahi bazan ko ce bazan je kasuwa ba wallahi in sha Allah ko dai faɗe ta kafin rantsuwa ko bayan rantsuwa dai ne saboda haka in yayi haka to wannan wannan rantsuwar tashi ba za ta sa shi kafara ba ko da ya karya wannan shine abin da yake cewa togaciya wa zai faɗi in sha Allah da dukkan wani abin da yake kama da in sha Allah sai ya ce in Allah ya so ko in Allah ya ga dama ko da yardar Allah ko ce da izinin Allah duk ba nan su da ɗaya da in sha Allah din ce da izinin Allah zan yi abu kaza sai kuma ya zo ya kasa yi to nan da izinin Allah din yayi togaciya da ikon Allah ko in Allah ya hore in Allah ya hore zan yi kaza sai kuma ya zanto bai iya yi ba to duk waɗannan istisna'i ne togaciya ce dai za a sako Allah a ciki to togaciya ce ko ka ce in sha Allah ko ka ce in Allah ya so ko ka ce in Allah ya yarda ko da izinin Allah ko da yardar Allah duk dai ma'anarsu ɗaya duk ma'anarsu togaciya ko in Allah ya hore ko in Allah ya yassare to matuƙar ka faɗi wannan tare da rantsuwar to shikenan ba sai kai kafara ba wannan shine abinda malamai suka yi ijma'i a kansa babu sabani tsakanin malamai anan inda suka yi sabani idan ka jinkirta in ka jinkirta fadar insha Allah din mutum ne ya ce ba zai yi kaza ba sai bai faɗi insha Allah din ba sai bayan dan lokaci kuma sai ya tuna sai ya ce insha Allah to wannan insha Allah ba za ta amfane shi ba anan idan an samu tazara tsakanin abinda ka faɗa kai rantsuwa a kansa da fadar insha Allah aka samu dan tazara da za ka ce ko wata magana ta shigo ko wani aiki ya shigo to wannan insha Allah din anan ba za ta hana ka kafara ba amma in dai tare ka faɗe su to shikenan ka samu katanga sai tambaya ta biyu shin akwai wani miƙidari akan mutum mai sallah da kuma wanda zai wuce ta gabansa ta yadda in ya wuce za a ce ya tsallaka masa sallah ko kuma in ya wuce a ce bai tsallaka masa sallah ba abinda ake so masallaci zai sallah gurin da ake wucewa to ya sa sutura idan san ana wucewa hanyar wucewar mutane ce ka ɗauko daga inda suturarsa take da inda yake tsaye za ka samu zira'i uku ne to a wannan ita ce shine gejin abinda ya ƙara gaba dan mutum ya wuce ba a cewa ya wuce ta gaban mai sallah amma in ya wuce tsakanin wannan tazarar da take inda yake sujjada da yadda sutararsa take bai sa sutura ba to ya ce ya wuce ta gaban mai sallah ba a sani cewa shi mai sallah wajibi ne ya riƙi sutura a gabansa ko da da hularsa ne ko da takalminsa ne ba dole sai ya saka sanda ba zuwa sai ya sa wani abu mai tsawo ba ko takalminsa ya sa ko hularsa ya saka za ta zama sutura kuma wannan za ta ba wa masu wucewa dama su wuce ta gabansa ba tare da an ɗan damu ba بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga waɗanda suke masu gidan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun la'allakum تذكرون ذلكم خير لكم وان شيء يفي بكم الخير لعلكم تذكرون بمنكم اذنتوا اجي ابو فارا magana akan wannan ayar da take ita ce ayar da tazo da shar'anta yin neman izini da yin sallama lokacin da kazo shiga gidan da ba naka ba, je mun ambato wasu dokoki da suke da alaka da neman izini, da yadda ya kamata mutum ya nemi izini lokacin da ya zo shiga gida, a fukar ba gidansa ba ne, to kada ya ce zai shiga ba tare da izinin mai gidan ba, kada ya ce ai mai gidan ya yadda ko baya nan ya zo kawai ya shige tare da cewa akwai iyalinsa a gidan. Kada ya kuskure ya shiga sai ya nemi izini an ba shi izini. Kada ya ce a ai masu gidan kullum suna cikin sutura kamila da haka babu komai don na shiga, wanda duk bai ba shi wannan damar ba. Ya yi sallama sannan ya nemi izini ya shiga. In kuma har ya shiga ba tare da izini ba, to ya saba wa Allah, ya saba wa dokar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa. A jiya mun faɗi wasu abubuwa da suka danganci neman izini yayin da za a shiga. Cikin abin da muka ambata ko kuma muka tsaya a kansa shi ne, yayin da mutum aka aika masa ana kiransa, to wanda ya aika yana kiransa kamar ya ba shi izini ne, idan ya zo kawai sallama zai ya shigo ba sai ya nemi izini ba. Matuƙar dai ya zo a daidai lokacin da ya kiraye shi, sannan kuma a inda ya ce ya zo ya same shi, wato ya zo daidai lokacin da ya kira shi da kuma inda ya ce ya zo ya same shi, ba a samu jinkiri ba, sannan kuma bai canza wuri ba shi wanda ya kirawo shi. Idan an samu jinkiri to kaga tana yiwuwa ya shiga wasu harkokin kuma daban da ba zai so a ce wani ya zo ya gan shi yana yin su ba. Na haka kaga idan aka zo sai an nemi izini kenan, ko kuma ya kasance ya canza wuri ba inda ya ce a zo a same shi ba, kila da yana sirum ɗinsa yanzu kuma ya shiga cikin gida, to ba za ka zo ka ce tunda shi ya kira ka ba kawai bari ka wuce can cikin gida kai tsaye, a'a tunda daman cewa ka zo ka same shi a sitting room ɗinsa, to yanzu ya bar sitting room ɗin ya shiga gidansa, to sai ka zo sitting room ɗin ka jira shi ko ka nemi izininsa, in ya ce ka shigo cikin gidan sai ka shiga. To wannan shi ne abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah a cikin sahih al-Bukhari kitab al-Istizan ya yi wani babi inda yake cewa babun idza du'iya ar-rajulu faja'a hal yasta'zinu, idan aka kirawo mutum sai ya zo shin zai nemi izini idan zai shiga gurin wanda ya kira shi, to shi ne sai ya sa babin a cikin sigar tambaya. Idan wani mutum ya kira wani ya zo ya same shi sun sai ya nemi izini, to sai ka hadisai guda biyu, ya ka hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yake cewa huwa iznuhu, shi wannan dan aikin shi ne izinin nasa, da ya je dan aike ya je ya dawo tare da shi, to ba sai ya nemi izinin ya shigo ba, shi dan aikin shi ne izinin nasa. Sannan sai kuma ya kawo har ila yau wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan ba tare da kawo isnadin sa gaba ɗaya ba, amma cikin littafin sa al-Adab al-Mufrad ya kawo shi da cikakken isnadin sa, haka nan Abu Dawud a cikin littafin sa Sunan shi ma ya kawo shi, lafazin Abu Dawud yana cewa idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'a ar-rasuli fa inna zalika lahu iznun, idan aka gayyaci mutum ya zo ya ci abinci, wato aka aika dan gayyata ya je gaya masa suka zo tare, to wannan dan gayyatar da ya zo tare da shi shi ne izininsa ya shigo ba sai ya nemi izini ba. Wannan yana cikin Sunan al-Baihaqi har ila wa Sunan al-Kubra na al-Baihaqi. To bayan Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin wanda yake cewa dan aike shi ne izininka ba sai ka nemi izini ba idan har gayyatarka aka yi ka zo da dan aiken da ya gayyace ka, sai kuma ya kawo wani hadisin har ila yau shi ma na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cewa na shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa wajadtu labanan fi qirhin, sai na ga an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani nono, wato an kawo masa nono a cikin wata ƙwarya. Fa qala, sai annabi ya ce ya abahir ilhaq ahli as-suffa fad'uhum ilayya, ka tafi wajen ahli suffa. Ahli suffa so su ne bayan Allah da suke zaune a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama na nan Madina, bayan sun yi hijira daga kasashensu daga garuruwansu sun zo Madina ba su samu masaukai ba, saboda masaukai sun cika ba gurin zama, sai suke zama a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan suke kwana nan suke tashi nan suke yi. To idan an kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu musamman abin da ya shafi abinci yakan aika a gaya musu wani lokaci su zo gidansa sai su karbi wannan abincin. To shine da kawo nono Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki Abu Huraira ke je ya gaya musu cewa su zo. To shi ne yake cewa fa'ataituhum fad'awtuhum, na zo na same su sai na kirawo su, fa'aqbalu fasta'zanu fa'udhina lahum, sai suka zo da suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka nemi izini sai aka yi musu izini fa dakhalu, sannan sai suka shigo. To kaga wancan hadisin na farko yana nuna maka cewa idan aka aika ka zo, ka zo tare da dan aikin, to wannan dan aikin shine izininka ba sai ka nemi izini ba. Sai kuma ya kawo hadisi na biyu, shi kuma gashi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira masa ahli suffa, shine ya tura Abu Huraira, kuma suka zo da suka zo sai da suka nemi izini, sannan aka ba su izini sannan suka shigo. To kaga a zahiri kamar hadisan guda biyu sun ci karo. Wannan ne yasa Imam al-Bukhari ya kulla babin da sigar tambaya, bai kawo shi da sigar yanke hukunci guda ɗaya ba, sai ya ce idan mutum ya aika aka kirawo masa hal yasta'zinu, wanda aka kirawo ɗin zai nemi izini, sai ya kawo shi a sigar tambaya. Sai ya kawo ɗin hadisai guda biyu waɗanda a zahirinsu kamar suna cin karo. To malamai sun haɗa hadisan nan guda biyu, kowanne sun faɗi janibin da yake aiki, kamar al-Muhallab, kamar yadda yake cikin littafin sharhin Bukhari na Ibn Battal al-Maliki rahimahullah, yake cewa idan aka aika wa mutum cewa ana gayyatarsa ya zo, sai ya ansa wannan gayyatar ba a samu wata tazara ba tsakanin lokacin da aka gayyace shi da lokacin da aka da ya ansa, to wannan gayyatar shi tace izininsa, ba wani tazara lokacin da aka ce ya zo a lokacin ya zo, to wannan gayyatar ita ce izininsa. Amma idan ya zo ba lokacin da aka gayyace shi ba, an gayyace shi ya zo da ƙarfe 10 ko ƙarfe 11 na rana, amma bai tashi zuwa ba sai ƙarfe 3, to kaga bai zo daidai lokacin da aka gayyace shi ba, to fa innahu yasta'zin, to a lokacin in yazo zai nemi izini, dan tana yiwa komai ya canza. Idan mutumin nan wataƙila shi kadai ne yanzu yana tare da iyalansa, sanda ya kira ka ka zo shi kadai ne, amma yanzu yana tare da iyalansa, sanda ya kirawo ka ka zo wataƙila bai kwanta ba, amma yanzu ya kwanta ya fara bacci, to da ka ga lokacin ya canza, don haka a lokacin sai ka nemi izini. Don haka sai suka haɗa tsakanin waɗancan hadisan guda biyu. Hadisin farko da ya ce in ka zo tare da ɗan aike, shi wannan ɗan aiken shi ne kamar izininka, wannan yana nuna in ka zo a nan take baka ɓata lokaci ba. Wannan kuma na ashabu suffa shi kuma yana nuna idan daga baya ne kuka zo, to sai kun nemi izini. Hakanan idan aka kirawo shi zuwa wani wuri, ya kirawo shi ne zuwa wani wuri, wurin da ya kirawo shi kuma ya san cewa akwai wani wanda shi ma an gayyace shi yana wurin, kamar wata walima ce aka shirya, an shirya abinci, an shirya wurin da za a haɗu a ci abinci, saboda haka akwai wani wanda ya riga ka zuwa, ya riga ya zo ya shiga, kai ma kana cikin wanda aka gayyata. To a irin wannan yanayi in ka zo ba sai ka nemi izini ba, inda already an samu wani ma ya zo har ma ya ba shi dama ya shiga, ka zo ka samu komai an shirya shi, kai ake jira, ire-irenka ake jira. To in ka zo a nan ma za ka shiga ba sai ka nemi izini ba. Amma in ya zo ya samu ba wani wanda aka ga, ba wani cikin irin waɗanda aka gayyata ya zo gurin, to sai ya jira har sai wani sai an ba shi izini sannan ya shigo. To wannan shine abin da Ibn Battal ya hikaito daga al-Muhallab na cewa ya hada tsakankanin waɗannan hadisai, kuma wannan shine abin da shi ma Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya hada aiki da waɗannan hadisai duka. Wasu daga cikin malamai su kuma suka ce in ya zo tare da ɗan aiken, in tare da ɗan aiken ya zo kamar yadda ya nuna a cikin hadisin Abu Huraira, to shikenan ba sai ya nemi izini ba, kawai abin da zai yi shi ne sallama, sallama ta sun haɗu da wanda ya gayyace shi, abin da yake kansa shi ne kawai sallama, amma ba neman izini ba. amma idan ya zanto shi wanda aka aika ba su zo tare ba, to wanda yana buƙatar ya nemi izini idan ya zo. Wannan shi ne abinda al-Tahawi ya haɗa tsakankanin hadisan guda biyu. Ya yi hujja ma da cewa hadisin da Abu Huraira wanda aka aiki shi ya zo da ahlus suffa, hadisin yana nuna ba su zo tare ba, tunda yana cewa fa aqbalu fasta'zanu fa udhina lahum fa dakhalu, sun zo sun nemi izini. Yace ai da a ci tare da Abu Huraira suka dawo, da sai ce mun zo muka nemi izini. Duk da cewa Ibn Hajar bai gamsu da wannan hujjar ba, yace wannan shi yana ganin ba lalle ba su dawo tare da Abu Huraira ba. Ash-Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan shi ma ya zaɓi wannan wajahi na biyu. Abinda zai ƙara ƙarfafar wannan shi ne hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce rasulun rajuli ila rajuli iznuhu, manzan da mutum zai aika zuwa wani, to shi manzan shi ne izininsa. Wannan yana cikin sunan Abi Dawud, kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah ya inganta shi. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yana cewa idan mutum ya zo sai ya samu kofa a buɗe, an gayyace shi da ya zo kuma sai ya samu kofar wurin a buɗe, amma shirya gashi nan an shirya gurin zama da abinci cikin da za a ci, wannan shi ma baya buƙatar sai ya nemi izini, tun daga gayyata can daman an bashi. Sannan kuma da ya zo ya samu gurin an shirya shi da irin waɗannan mutanen da aka gayyata, a wannan lokacin baya buƙatar ya nemi izini kafin ya shigo. Al'ada ta gudana cewa idan al'ada ta riga ta gudana cewa in aka yi gayyata, musamman gayyatar walima, ana shirya gurin da za a haɗu a yi walimar, to duk wanda ya zo tare da abin nan katin gayyata, to baya buƙatar kuma sai ya nemi izini na wanda yake da wato na mai gurin, tunda wannan katin gayyata shine izininsa. Kawai yana zuwa sai ya shigo ya zauna ya ci abin da zai ci. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin littafinsa Ghathatul Lahfan, la a cikin littafinsa Jala'ul Afham da ya zo maganar kisar Annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata shi da dukiya, yana daga cikin annabawa wanda Allah ya ba su dukiya, kuma ya kasance mutum ne mai karɓar baƙi, mutum ne mai karɓar baƙi ko da yaushe yakan karɓi baƙi, kuma ya karrama su ya girmama su ya ainihin kula da su. To sai yake kawo abin da yake nuna haka a cikin Alƙur'ani, sai ya ɗauko faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa hal ataka hadithu dhayf ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qawmun munkarun, ce shin labarin baƙin Annabi Ibrahim masu karamci masu daraja bai zo maka ba? Idh dakhalu alayhi, lokacin da suka shiga wajensa, qalu salama, kace muna maka sallama, qala salamun, ce salamun alaikum, kuma ya mayar musu da sallama wacce ma ta fita su, ce qaumun munkarun, mutane ne da ban gane ku ba, daga ina kuke? To shine Ibn al-Qayyim yake cewa faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa idh dakhalu alayhi, suka shiga wajensa ba tare da an ambaci cewa sun nemi izini ba, ce wannan alama ce da take nuna cewa Annabi Ibrahim alayhi salam ya saba karɓar baƙi a kodayaushe, al'adarsa ce ya ware wurin da yake karɓar baƙi, saboda haka da sun zo kawai shigowa suke yi, ba ma sai sun tsaya neman izininsa ba. Wannan yana nuna cikar karamcinsa da kulawarsa da baƙi. To a irin wannan wurare da ake warewa saboda waɗanda aka gayyata, to da zarar sun zo lokacin da aka gayyace su, to ba sa buƙatar kuma sai an ba su wani izini kuma daban, a ce ai an ce ku nemi izini, a'a, wannan gayyatar ita ce izinin nasu, sai su shigo. Yana daga cikin abin da ya kamata mai neman izini ya sani shi ne, kada, kamar yadda muka faɗa, kada ya wuce wato lokacin da yake neman izini, zai nemi izini sau uku. In ya tashi neman izinin sau uku, kada ya ce zai yi su gaba ɗaya a lokaci guda, a'a, ya zama da ya yi ɗaya bayan ɗaya. Wato in ya nemi izini na farko, ya ɗan ba da lokaci ɗan minti ɗaya, sannan ya sake nema, minti biyu, sannan ya sake nema, ba kawai ya ta kwara kira ba, yana ta iwo lokaci guda cikin haka akwai cutarwa da shi wanda ka zo neman izinin wajensa kada kuma ya ce wajen rika doka kofa dukan kofa da ƙarfi ko ya rika ihu yana kiran sunan wanda ya zo gurinsa wanda duka bai halatta ba kuma akwai cutarwa da shi wanda ka zo wajen nasa wataƙila kuma wannan ihun da za ka yi ma ya tsorata shi ɗauka cewa wasu miyagu ne suka zo masa ka tuna Allah subhanahu wataala ya yi wa al-a'rab mutanen ƙauye wanda suke shigowa madina gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama zo su rika kwala masa kira daga wajen gidajensa ɗakunan matansa Allah subhanahu wataala ya musu faɗa ya ja kundinsu yana cewa abinda suke yi aiki ne na marasa hankali a su hankali ba za su yi wannan ba na lalazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati wannan suke kwala maka kira ta bayan gidajen matanka aktharuhum la ya'qilun Allah ce yawancin su ba su da hankali yawancinsu ba su da hankali ba su da nutsuwa walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim da a ce sun yi haƙuri har sai ka fito ka same su da kana khairan lahum da ya fi musu alkhairi saboda haka ba daidai ba ne a zo kai ta ƙwala wa mutum kira ta bayan gida in ka nemi izini sai ka ɗan jira in ya ansa to in bai ansa ba sai ka sake neman izini a cikin nutsuwa sai kuma ka jira in ya ansa shikenan in bai ansa ba kai na uku to shikenan sai ka kama hanya ka tafi sannan tare da neman izini akwai sallama kamar yadda ayat ta ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kuma hadisai sun nuna cewa ita sallamar ake fara yi sannan a nemi izini kuma ita ma sallamar za ka yi ta ne da muryar da za ka jiyar da waɗanda suke cikin gida ka yi muryar da waɗanda suke cikin gida za su ji kada ka ɗaga murya da ƙarfi ta yadda ma za ka tsorata wasu ko idan wasu suna bacci za ka tashe su wanda ba haka ake buƙata sai ka ɗaga murya wacce take madaidaiciya sannan za ka yi sallamar sau uku idan ya zanto mutum ɗaya ne za ka shiga wajensa to sallama ɗin ta isa idan mutum ɗaya ne a cikin gidan ka zo za ka shiga wajensa to in kai sallama ɗin ta isa amma idan mutum ya fi mutum ɗaya to sai kai sallamar sau uku don wannan bai ji ta biyu in bai ta biyu bai ji ta uku ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadithin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sallama salatan ana ce ce annabi ya kasance idan zai yi sallama yakan yi sallama sau uku wa idan takallama bi kalimatin a'adaha salatan idan kuma magana yake faɗa to yakan maimaita magana sa sau uku annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ziyarci sa'ad ibn ubada shine shugaban kabilar khazraj wannan babbar kabila ta madina ta larabawan madina annabi ya je gidansa ziyara annabi yakan ziyarci sahabbansa a gidaddajinsu wanda yana nuna maka tawari'unsa da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sauƙin kai da kyakkyawar mu'amala ga sahabbansa haka ya tashi ya je gidan Sa'ad ibn Ubada ziyara ya je ya ce assalamu alaikum ya yi sallama Sa'ad ibn Ubada yana ciki kuma ya ji sallamarsa sai ya ansa masa ƙasa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji ansar ba sai annabi ya sake yin sallama ya ce assalamu alaikum sai Sa'ad ibn Ubada sai ya sake bayar masa da sallama ƙasa annabi bai ji ya ansa ba saboda haka sai ya sake yi ya ce assalamu alaikum karo na uku sai ya sake bayar masa da sallama ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya tunda ya yi guda sallama uku ba ansa masa ba to alamar ko dai babu kowa da zai ansa masa sallamarsa ko ku a lokacin ba a da buƙatar wani ya shigo gidan da haka da ya ga haka sai ya juya yana juyawa Sa'ad ibn Ubada ya fito da gudu ya zo ya riske shi ce ya rasulallah wa alaikum assalamu ya rasulallah yana ansa sallamarsa ce to ka ji tun farko dan baka ansa ba sai yanzu da na juya sannan za ka ansa yake cewa inna ma aradna an nastakthira min taslimika ya rasulullah so muke kai ta mana sallama kai mana diyawa tunda sallama na ai addu'a ce abinci ya tabbata gare ku suka ji dadi sai ki ansawa yadda za ka fara masa wata addu'ar saboda so muke kai tai mana shi yasa muka ki ansawa yace wallahi kad sami'na rantsi da Allah yace wallahi mun ji sanda kake sallama amma ba ma so ka daina to shine daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi suka zo suka shiga gidansa saboda haka ana yin sallama har sau uku kamar yadda istizan din shi ma sau uku ita ma sallamar ana yin ta sau uku da yaman izini ba zai dauke maka sallama ba dan ka nemi izini baya nuna cewa ba sai kai sallama ba magabata suna daukan sallama a matsayin ita ce mabudin shiga gida ita ce miftahu ad-dukhul as-salam amma ita sallamar zata iya wakiltar neman izinin zata iya zama a madadin neman izini amma shi neman izini bai zama a madadin sallama ba cewa neman izini wajibi ne sallama mustahabbi ce neman izini shi kuma wajibi ne to amma ita sallamar shine sanar da mai gidan cewa ga kanan kuma kana son ka shigo idan ya ansa maka tare da baka izini shikenan ba sai ka kuma nemi wani izini daban ba kaga sallamar ta dauke maka neman izinin lokacin da ya ansa maka yace shigo kaga ba sai kuma ka saki cewa in shigo ba sallamar ta isa abinda yake kara tabbatar da wannan hadisin da Abu Dawud ya ruwaito daga Kalada ibn Hanbal yake cewa dan uwansa Safwan ibn Ubayya dan uwansa ne li ummansa sun hada uwa da shi yake cewa ya aika shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yaje kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama wani nono da wasu ƴaƴan abin nan ƴaƴan bareyi kanana sannan kuma tare da gurji ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallama gida shine da yaje Annabi sallallahu alaihi wasallama yana can ala fi a'la alwadi yana can saman Makka wannan bayan shi Safwan ibn Umayya ya musulunta kenan bayan an yi fatu Makka Annabi bai baro Makka ba yana masaukin sa a can farkon shigowa hanyar shigowa Makka yana wani gida sai yace je kai masa waɗannan kayan kyaututtuka shine da yazo yana zuwa sai ya shigo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai sallama ba shi dan uwan Safwan wato Kalada ibn Hanbal yana shigowa bai sallama ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji fa qul assalamu alaikum koma kace assalamu alaikum Annabi ya umarce shi da ya koma ya sallama amma bai umarce shi da cewa sai ya kuma neman izini ba saboda ita wannan sallamar da Annabi yace koma yayi ita ce a madadin izinin da zai nema bayan yayi sallama saboda haka ita sallama tana iya zama makofin izini amma shi izini ba zai zama makofin sallama ba a ruwaito daga Afa yake cewa na ji Abu Huraira yana cewa idan mutum ya zo gida sai ya ce wa mai gidan ko masu gidan a adkhulu in shigo walam yusallim amma bai sallama ba faqul la to ka gaya masa kakka shigo in shigo bai yi sallama ba ka ce kakka shigo hatta ta'tiya bil miftah sai ka je ka zo da dan mabudi dan mabudin shine sallama fa qultu assalam ata'ati assalam sallama ita ce dan mabudin yace na'am sallama ita ce dan mabudin sai ka zo da abin da zai bude maka kofar ka samu shigowa tace sallama wannan yana nan cikin littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala abu nu'aym a cikin littafin akhbaru asbahan ya ruwaito daga Jabir da sanadi Hassan Jabir dan Abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'zanu liman lam yabda bis salam la ta'zanu liman lam yabda bis salam kada ku ba da izini ga wanda bai fara sallama ba ga wanda yazo bai yi sallama ba kawai ta in shigo to kar ku ba shi damar shigowa har sai yayi sallama ashe kaga neman izini shi kadai ba zai dauke maka sallama ba dan ka nemi izini an baka wannan baya hana baya nuna ba sai kai sallama ba wannan sallama ita ma wani abu ne wani ladabi ne na musamman Salih al-Baghdadi rahimahullah yake cewa wata rana iyalaina ko bin ahalina sun aike ni zuwa ga Sa'id ibn Jubair babban malamin tabi'i din nan, ci sun aike ni in kai masa wata kyauta. Lokacin da nazo kofa sai na samu yana alwala, yana daga ciki yana alwala, sai ya ce da shi a adkhul in shigo, sai yayi shiru. Na sake ce masa in shigo har sau uku bai ce da ni komai ba. Sannan sai ya ce qul assalamu alaikum, faɗi fara sallama ce assalamu alaikum, sannan ka ce ka shigo. Saboda haka fada kaltu sai na shigo. Faƙala sai Sa'id ibn al-Musayyib, sai Sa'id ibn Jubair ya ce da ni lam araka tahtadi ila sunna fa'allamtuka, na ga baka san sunna ba, shi yasa na koyar da kai. Wannan ce rayuwar magabata ta addini, duk wanda suka ga yana abin da ya saba wa sunna ko ya suna yana abin da yake sabanin sunna, to ba ta kyale shi tafi a haka, sai sun koyar da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wai sunnar annabi ita ce rayuwarsu, ita ce rayuwar sahabbai, ita ce rayuwar tabi'ai, ita ce rayuwar atba'ut tabi'ina. Wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su, ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Saboda haka babu waɗanda suka kai waɗannan al'ummomi, al'ummar sahabbai da al'ummar tabi'ai da al'ummar atba'ut tabi'ina, babu waɗanda suka kai su tsarki da kyakkyawar fahimtar addini. Don haka duk wanda yake so ya bauta wa Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci, to ya kwaikwayi bauta wa Allah daga abinda waɗannan mutane suka ruwaito suka rayu a kansa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda ya kai su fahimtar abinda Allah ya saukar wa annabinsa na alƙur'ani, babu wanda ya kai sahabbai fahimtar alƙur'ani, babu wanda ya kai tabi'ai bayan sahabbai fahimtar alƙur'ani. Saboda haka waɗannan su ne magabata, su ne aka ce a yi koyi da su, su ne as-salafus salih, su ne muke cewa muna koyi da magabata na ƙwarai. To waɗannan su ne magabata na ƙwarai, rayuwarsu in ka bibiye ta za ka cewa duk sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama, duk motsinsu sunna ce. Sufyanu ath-Thawri alaihi rahmatullah yana cewa idan ya zanto filin gashin jikinka ba za ka iya cire shi ba sai da athar, sai kana da wani dalili to kai haka. Wato kowane irin abu ko kun kankantarsa, idan ya zanto za ka iya samun dalilin da zai karfafe ka akan abin, to nemi dalilin don ka zanto kana yin abu ne bisa hujja, bisa dalili, ko mun kankantar abu kada ka rena. To wannan shi ne abin da ya zo daga magabata. Isti'izani sau uku, sallama sau uku. Su daga cikin malamai suka ce isti'izani ɗin na farko shi ne neman izinin, neman ka sanar da shi wanda yake cikin gidan cewa ga ka ka ƙaraso kana ƙofar gida, ko ga ka kana so ya maka izinin shigowa. Neman izini na biyu kuma ta'kid ne, ƙarfafa na farko ne, na uku kuma kamar i'zar ne, kana so ka yanke hanzari dan idan bai baka ba sai ka juya ka tafi. Wannan shi ne abinda Ibn al-Arabi alayhi rahmatullah ya faɗa a cikin littafinsa Ahkamul Qur'an, wato littafinsa na tafsiri. Wasu daga cikin malamai suka ce al-ula sallamar farko ko neman izini na farko lil isma', dan ka jiyar da waɗanda suke cikin gidan ne. Da biyu kuma dan su shirya su kintsa cewa ga wani bako nan sun yi. Na uku kuma dan ka ba su dama idza sha'u azinu wa in sha'u raddu, in sun ga dama su baka su maka izini, in kuma sun ga dama su tai da kai koma. Haka Ibn Kathir alayhi rahmatullah ya kawo a cikin tafsirinsa. Idan ya zanto mai gidan kusa yake yana jin ka yana ganin ka ka zo, to sallama kaɗai ta isa ma, ba sai ka ce in shigo ba. Idan ya zanto yana gurin sallama ɗai ta isa, saboda kana iya yana abinda sallama taka shi zai ba shi dama tunda ya ganka ka shigo ko ka koma, zai iya gaya maka haka. Imamu Ahmad da Ahlus Sunan sun rawaita hadisi daga Rabi'i ibn Hirash radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa wani mutum daga Bani Amir, daga ƙabilar Banu Amir, annahu sta'zana 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, ya nemi izinin annabi sallallahu alayhi wa sallama. Annabi yana gida yana zuwa sai ya ce a aliju in shigo, sai annabi sallallahu alayhi wa sallama ya ce wa hadibinsa, ya ce fita ka je ka koyar da shi ya ake neman izini. fita ka ne ka koyar da shi ake neman izini sauraka sai yaje yace da shi kace assalamu alaikum a adkhul ka fara yin sallama sannan ka nemi izini lokacin da mutumin nan da bakin kofa yaje annabi yana gaya wa hadimin sai yaje gaya masa yaje abin da yake gaya masa shi da kansa ma sai ya gyara yace assalamu alaikum a adkhul in shigo annabi yake annabi an sa masa yace assalamu alaikum yace wa alaikum assalam shigo annabi ya bashi dama ya shigo saboda haka wanda ita ce sunna wato fara gabatar da sallama sannan neman idan shi ne abin da hadisai da dama suka zo a kansa kamar yadda muka faɗa a jiya malamai sun tafi gida uku wasu sun tafi akan zahirin ayar hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha fara neman izini sannan sai kai sallama wasu kuma suka tafi akan abin da yawancin hadisai suka zo da su shine gabatar da sallama sannan neman izini suka ce wannan wawun din da take la taqtadi tartib wanda ma taqtadi at-tashrik wa al-jam an su kawai a faɗi sallama dai da izinin amma ba ana nufin jera su yadda suke anan ba kamar yadda muka yi misali ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in yi sujjada ki ruku'u an san kuma sai an yi ruku'u ake sujjada saboda haka kawo shi a wannan sigar ba wai yana nuna cewa a fara yin sujjada bane sannan daga baya a zo a yi ruku'u abinda zai ƙara tabbatar da wannan shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yake daga Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda lokacin da sayyidina Umar zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin shigafarsa da ya tashi sai yayi sallama yace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaykum ayadkhulu umar assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaykum ayadkhulu umar sai ya fara gabatar da sallama sannan kuma sannan ya nemi izini yace shin Umar ya shigo ko kuma kada ya shigo shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini da wannan yana cikin sahih al-bukhari da muslim to idan ya zanto mutum ya zo a gidan daga shi sai matarsa wato babu wani tare da su a cikin gidan to shin zai iya shigowa kawai ba tare da neman izini ba to shi al-allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan yake cewa اعلم انه ان لم يكن مع الرجل في بيته الا امراته اذا زنتوا باب ولا اجلن سي شي سي ما تسع ان الازهر انه لا يستاذن عليها ظاهر النصوص بس يعني باذن با وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم شي هكا فهمت daga zahirin ayar cewa sai kada ku shiga gidan da ba naku ba to gidan da matarsa take ciki ai shi ne gidansa koda bai mallake shi ba koda bai saya ba koda ba mallakinsa ba ne amma dai tunda iyalin sa na ciki to wannan shi ne gidansa to tunda aka ce kar ku shiga gidan da ba naku ba har sai kun nemi izini kun yi sallama to shi kuma wannan gidansa ne kaga shi dokar bata hau kansa ba shi dokar bata hau kansa ba wali annahu la hishmata bain ar-rajul wa imra'ati kuma babu wani abu boye ai tsakanin miji da mata babu wani abu da matarsa take boye masa sau da haka babu wani abu da za a ce kada ya shigo ya gani a tare da ita wanda bai kamata ya gani ba waya juzu bainahuma min al-ahwali wal mulabasati ma la yajuzu li ahadin ghayrihima suna cakuɗe ɗiniya ta yadda babu wani wanda yake cakuɗe ɗiniya da shi kamar matarsa walau kana aban aw umman aw ibnan baya cakuɗe ɗiniya da mahaifiyarsa ko mahaifin nan ko ɗansa ko ainihin mahaifinsa kamar yadda yake gaure da cakuɗe ɗiniya da matarsa saboda haka ita ba sai ya nemi izininta ba ya zo a cikin al'akar daga ibn juraish abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraish al-bakki yake cewa malaminsa ata ibn abi rabah wannan babban malami tabi'i yake cewa ayasta'zinu ar-rajulu 'ala imra'atihi mutum zai shiga wajen matarsa sai ya nemi izini in shigo ta ce shigo sai shiga sai ce da shi la a'a ba dole ba ba sai ta nemi izini ba ba sai ya nemi izini ba ibn kathir sai ya ce wa hadha mahmulun ala adam alwujub wannan yana nuna ba wajibi bane ba wai yana nuna ba a yi ba ko ba halatta a'a ya nuna ba dole bane akwai bambanci tsakanin a ce ba dole ba ko kuma a ce kana iya yi kana iya yi amma ba dole ba to kana iya yi amma ba dole ba shi yasa ibnu kasir yace wannan maganar ta ibnu jura ta afa ibnu abi rabah tana nuna ba dole bane sai ya nemi izini amma duk da haka ji ibnu kasir yace wa illa fal aula an yu'limaha bi dukhuli yana da kyau mata alamar cewa zai shigo yana da kyau ya mata alamar gashi na shigowa wala yufaji'aha biha kada yi mata mufaja'a kada yi mata bazata li ihtimali an takuna ala hay'atin la tuhibbu an yaraha 'alayha dan tana yiwa tana wani yanayin da ba za ta so ganta haka ba tana yiwa duk da matar shi ce za ta so wata kila tayi birgi tsatsa haka ba ta so ta ganta ganta haka ba ya ji wata tsana ta shiga zuciyarsa saboda haka a gaya mata dan ta kinsa babu laifi kamar yadda ya zo cewa Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud take cewa kana Abdullahi idza jaa min hajatin fantaha ila albab Abdullahi dan Mas'ud da yaje ya gama bukatunsa ya dawo gida ya zo daidai da kofa tanahnaha wa bazaqa sai yayi kaki da yazo daidai kofa gida sai yayi kaki ya tofar karahata an yahjuma minna ala amrin yakrahuhu dan gudun kada ya fado mana ya zo ya gamu a cikin wani yanayin da ba zai so ba saboda haka kaga ashe ana iya yi yana iya wa matarsa amma ba wai an ce masa dole ba amma da zai yi din to zai fi kyau akan ya ki to shi yasa ibn mas'ud ya kasance yana haka wannan yana nan cikin tafsirin ibn kathir daga shi Abdullahi dan Mas'ud to amma idan ya zanto ba shi kadai ba matarsa ce kadai ba akwai maharin dinsa akwai ƴaƴansa mata ko akwai kannansa mata ko ainihin ƴan uwan mahaifiyarsa mata da suke gidan waɗanda muharramansa ne amma ba matansa ba muharramansa ne to anan in ya zo shigowa sai ya nemi izini ko ku a kawai tunda dai waɗannan muharramansa ne ba matsala kawai su gan shi kwatsam ya faɗo shine nan malamai suka ce al-azhar allazi la yanbaghi al-udul anhu abin da kamata wanda bai kamata a ce an kiyansa ba annar rajula yalzamuhu an yasta'zina ala ummihi wa ukhtihi in yazo shigowa wajen babarsa ko yar uwarsa ko ƴaƴansa maza ko ƴaƴansa mata wanda suke balagaggu to ya nemi izini kare kawai ya auka musu daki ba tare da sun san zai shigo ba ƴaƴansa mata suna da ɗakinsu ƴaƴansa maza suna da ɗakinsu in ya zo shiga to ya yi musu alama cewa gashi nan zai shigo ba kawai su ga ya banko ƙofa ya faɗo ba saboda me saboda in ya shiga ba tare da izininsu ba yana yi wa idansa ya faɗa kan al'aurar ɗaya daga cikinsu wanda kuma baya halatta gare shi ya ga al'aurar ɗarsa baliga ko ya ga al'aurar ɗansa balagagge wannan baya halatta gare shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa inma hadisin da yake sharhin hadisin da yake cewa inma ju'ila al-izn min ajli al-basar ko li ajli al-basar ai an sanya alista idan ne li ajli al-basar saboda kada ido ya ga abin da bai dace gani ba shi yasa aka sanya dokar neman izini yake cewa wa yu'khadhu minhu annahu yushra'u al-istizan ala kulli ahad hatta al-maharim wannan hadisin yana nuna cewa kowa ana neman izininsa hatta waɗanda suke maharramanka liyalla takuna munkashifata al-awra dan sai zanto wato ta cire kayan ta al-awra ta afili kaje ka zo ka shigo mata ba tare da saninta ba Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi asar a cikin littafin sa al-adab al-mufrad daga Abdullahi dan Umar yana cewa kana idza balagha ba'd waladihi al-hulum azalahu falam yadkhul alayhi illa bi idhn Abdullahi dan Umar bisanda eh daga cikin iyayensa ya balaga to sai ya kebe shi ya bashi wajen zaman sa wajen kwanan sa daban sannan duk sanda zai shiga wajen sa sai ya nemi izini haka Abdullahi dan Umar yake yi haka na Ibn Bukhari ya fitar da wani asar din shi ma da sanadi sahihi daga Alqama ibn Waqqas yake cewa wani mutum ya zo wajen Abdullahi shine Abdullahi dan Mas'ud yake tambayarsa astazinu ala ummi, in zan shiga bajan baba ta mahaifiyata sai na nemi izini. Faƙala sai Abdullahi ɗan Masir ce ma ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha, ai ba a kowane yanayi kake so ka ganta ba, ba a kowane yanayi kake iya ganinta ba, za ka ka nemi izininta. Hakanan Bukhari ya fitar har ila yau da sanadi mai kyau daga Muslim ibn Nuzair, yake cewa wani mutum ya tambayi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifah ibn al-Yaman, yake tambayarsa ya ce mashi astazinu ala ummi, zan shiga wajen mahaifiyata inda sai na nemi izini. Ya ce illam tasta'zin alaiha ra'aita ma takrahu, in baka nemi izininta ba wata rana za ka ganta a yanayin da ba za ka so ba. Hakanan al-Bukhari ya fitar da sanadi sahihi daga Ata ibn Abi Rabah, yake cewa ya tambayi Abdullahi dan Abbas, yake ce masa astazinu ala ukhti, in nemi izinin shiga wajen yar uwata? Qala na'am, ya ce eh. Na sake maimaita tambayar, ya sake cewa da ni, na sake ce masa ukhtani fi hijri wa ana amunuhuma wa anfiqu alayhima, ai yan uwana ne da suke zaune a gidana kuma ni nake ciyar da su, wato yan uwana ne mata da suke zaune a gidana, ni ne nake daukin cin su da shan su, sai na nemi izini in zan shiga wajen su? Na'am, yace da shi na'am. Atuhibbu an tarahuma uryanatayn, kana so ka gansu tsalala ne? Saboda irin waɗannan duk sun zo daga magabata, sun zo daga Bukhari ya rawaito na Jabir shi ma, wanda shi ma ya ce in za ka shiga wajen babanka ko babarka ko ɗan uwanka ko da tsofaffi ne, ka nemi izini kafin ka shiga. Saboda idan mutum ya nemi izini, to wanda zai iya ba shi izinin nan shi ne mai wurin, ko wanda yake da alaƙa da mai wurin ya kai munzalin da zai iya ba da izini, ko da yaro ne, ko da yaro ne ya ba da izini, ko mace ce ko bawa, wanda yake ko wato hadimar gidan wacce takan iya ta ba da izini, don an san cewa in ta ba da izini kamar mai gidan da ya bayar, to duk ana iya karɓar izini daga wajenta. Saboda haka shi ne izini ba kamar shaida ba, ba kamar shaida ba ce da za a ce ba za a karɓi ta mace ɗaya ba sai ta mata biyu, ba za a karɓi ta bawa ba, ba za a karɓi ta yaro ba, a'a, shi ba da izini kawai. Duk wanda zai iya ba da izini urfan, a bisa ga al'ada zai iya ba izini, yaro ne mai hankali mai wayo wanda ya san me yake yi, in ya leƙo ya ce shigo, shi kenan wannan ya isa, sai mutum ya shigo. Lokaci ya yi za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.